الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايعك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta ƙara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda da ikon sa ne ya sake kaddara haduwarmu domin ci gaba da karatu na tafsirin alqur'ani mai girma a wannan rana ta lahadi wanda ta yi daidai ga 16 ga watan ramadan hijira ta ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1446 daga makka zuwa madina wanda kuma shine yammaci na 16 ga watan uku a wannan shekara ta 2025 da aihuwar annabi Isa alaihi salatu wassalam a karatu wanda ya gabata da taimakon Allah subhanahu wa ta'ala mun bana a gargashin aya ta 131 a cikin karatunmu na suratul baqara wanda a yau insha Allah ta'ala za mu tashi daga farkon aya ta 132 bi Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa
a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa wassa biha يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ
الله تبارك وتعالى يأتي ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب النبي إبراهيم عليه الصلاة والسلام يعني ويعيش وصية da wannan addini na musulunci haka annabi Abubu alaihi salatu wassalam shi ma yayi wa ɗaren shi wasiyya ga wannan kalma ta aslamtu li rabbil alamin annabi Abubu alaihi salatu wassalam yace ya baliya ya ku ɗayana inna allaha astafa lakum dina lalle haqiqa Allah tabaraka wa ta'ala ya zaba muku addini na musulunci fala tamutunna illa wa antum muslimun kada ku kuskura ku mutu face dai kuna masu ne ka wuya ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da yi mana bayani game da abin da ya shafi annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam in qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin wato lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya umarci bawansa annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam da ya miƙa wuya ga Allah annabi Ibrahim bai yi wata ba kai tsaye da wuri ba tare da ya yi jinkiri ba ya ce aslamtu li rabbil alamin na miƙa wuya ga ubangijin talakai ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda dama kuma haka ya kamata bawan Allah musulmi wajen abin da ya shafi aiki na alkhairi kada ya yi jinkiri ya zamanto duk abin da yake na alkhairi ne abin da zai ƙara maka nauyin sikelin ka na ayyuka na hasanat kada ka yi wasa a kai shi Allah ta'ala ce fastabiqul khairat ku yi rigingeniya wajen ayyuka na alkhairi وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ ku yi gaugawa zuwa ga samun gafara ta musamman daga Ubangijinku da kuma gidan aljanna wanda fadanta fadan samai ne da kasai. Sannan kuma ya tabbata a cikin Sahih Bukhari hadisin Abdullahi da Umar ma'aji alaihi salatu wassalam ya ce wa Abdullahi da Umar kun fi duniya ka annaka gharibun aw amin sabilin. وكان ابن عمر يقول إذا أمسيت فلا تنتظر المساء وإذا أصبحت إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لموتك ومن مرضك ومن حياتك لموتك. عبد الله بن عمر يجي مايك عليه الصلاة والسلام ياتي دشي كاكاسنتي أول نجدان الدنيا تمكر abiru sabili tabakar dan bulago ko kuma wanda yake mai tsayar hanya wanda yake mai wucewa daga wani guri ya yada dango a wata kauye ko a wani gari zai yi tafiya ya tafi can gaba. To imma dai ka zaman to dan bulago kaman mutuban daga nan ya tashi ya tafi diyane zai isa ti daya ya dawo, imma ka zaman to kamar wanda yake cikin diyane wanda abin da yake ka bukatar da take ka ita kawai kake jira ta biya ka dawo gida. Amma ya zamanto abiru sabilin wato kamar mutuban daga nan zai tafi ne yayin ya yada zango a doso ko a dogon dutse ko a kwanne ko a madawa ko a wata daga cikin gari ruwan da wato ake yada zango a nan saboda masu shiga ban daki da masu cin abinci da sauransu. To imma ka zamanto wanda ya tafi garin da zai yi bulaguro ko kuma wanda yake cikin bulaguro din, Abdullahi da Umar ya ce a matsayin ka na musulmi idan asbahta fala tantazir al-masa, idan ka wayi gari kana niyyar zaka aikata wani aiki na alkhairi to kada ka ce sai da yamma zaka yi shi. Idan ka maraita ga wani aiki na alkhairi wanda ya kamata a ce ka yi shi kada ka ce sai gobe da safe zaka yi shi, kai kokari ka zartar da shi saboda lokacin wannan shi kake da ba ka da tabbas kin gobe da kai za a yi ta ko ban da kai za a yi, ba ka da tabbas din idan da safe ne da kai za a mare ta ko ban da kai za a mare ta. To dan haka damar da ka samu kai kokari kai amfani da ita. Abdullahi dan Umar yace wa kun wa khudh min sihhatika li maradika, ka rike ayyuka na gargaru a lokacin da kake cikin lafiya kake cikin karsheshin jikinka saboda ka cin morewarsu a lokacin da ka kamu da rashin lafiya. Idan bawa yana cikin lafiya yana cikin ganiyar karfinsa yake aikata ibada daga cikin ibadodi yake aikata wani aiki na alkhairi cikin ayyuka na alkhairi, to lokacin da rashin lafiya ta hana shi aikata wannan aiki za a ci gaba da rubuta mai ladan abin da ya kasance yana aikatawa a lokacin yana cikin lafiya. Kamar yadda hadisi Abu Musa al-Ash'ari Allah ta'ala ya kare yadda da shi ya tabbatar wanda yana cikin Bukhari da Muslim. Haka wa khudh min hayatika li mautika, ka rike ayyuka na gargaru a lokacin da kake cikin rai kake tsaye daga cikin waɗanda suke rayayyu saboda ka moru da su bayan ka kwanta dama. Wanda waɗannan dukkaninsu suna nuni akan abin da ya shafi al-mubadara ila al-khairati, gaggautawa zuwa ga ayyuka na alkhairi, kada ka yi wasa. Kamar yadda annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam lokacin da Allah ta'ala ce da shi aslim bai yi wata wata ba, kai sai ya ce aslamtu li rabbil alamin, ya ce na miƙa wuya ga Ubangijin talakai. Wannan kuma shi ne wato ita ce sifa ta bayin Allah wanda suke nagari, kamar da Allah ta'ala cikin suratu Ibrahim suratul anbiya bayan ya haka ito mana kissar annabawan sa irin su annabi Ibrahim, annabi Lutu, annabi Nuhu, annabi Dawud, annabi Suleiman, annabi Ayyub da annabi Zulkifl da annabi Zakariya da Yahya da sauransu, annabi Zunnun, annabi Yunus alayhi salatu wassalam, sai yace innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in. Wato waɗannan annabawa namu sun kasance suna yin gaugawa wajen ayyuka na alkhairi, sannan kuma suna roƙon halin kasance musu suna masu kwadayin abin da yake wajen mu na rahama sannan kuma suna jin tsoron abin da yake wajen mu na azaba sun kasance masu khushu'i da adali to anan sai Allah ta'ala ce kuma wassa biha ibrahim sai annabi ibrahim alaihi salatu wassalam yayi wasiya biha ga ita wannan kalma ta aslamtu li rabbil alamin Annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam yayi wa ɗayan shi wasiya da wannan kalma malaman tafsiri wadan suka ce bi hadana adamir yaudu ila qawlihi aslamtu li rabbil alamin domin yana koma ne zuwa ga fadan shi da yace aslamtu li rabbil alamin sai Annabi Ibrahim yayi wa ɗayan shi wasiya Annabi Isma'il da Annabi Ishaqa da wannan kalma mai girma da wannan kalma ta musulunci wadansu daga cikin mufassiruna suka ce habudin nan dominin yahudu ila al-millah wa man yarghabu an millati ibrahim ba wanda yake kyamar addinin annabi ibrahim alaihi salatu wassalam illa man safiha nafsuhu face dai wanda ya jahilci kansa to annabi ibrahim alaihi salatu wassalam yayi wa dadin shi wasiya da wannan addini bi hadhihi milla kenan da wannan addini to sai dai kamar yanda yake sananne wajen malaman nahwu adamiru yahudu ila aqrabil mazkur wato lamiri idan aka zo da shi yana komawa ne zuwa ga wato abinda aka ambata a kusa da wannan lamiri din nan lamiri yake komawa zuwa gare shi ba abadil mazkur ba kamar yanda yake sananne a wajen malaman nahwu kenan da zaman to wannan bihadin dominin yana koma ne zuwa ga aslamtu li rabbil alamin annabi ibrahim yayi wa ɗayan shi wasiya da wannan kalma ta aslamtu li rabbil alamin kowanne daga cikin su wasiyar da ya mai shine ya meka wuya ga Allah ya meka wuya ga Allah kada sai tura ta kai bango ya rasa inda zai kuma sannan yayi saranda ya meka wuya ga Allah a tun lokacin da yana da zafi haka nan annabi Abu alayhi salatu wassalam yayi wa ɗayan shi wasiya da wannan wasiyar da annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam yayi wa ɗayan shi wadansu daga cikin qurra'u sun karanta wa awsa wato dama kira'a bi ce ana wa wassa ita ce kira'an jumhur الكوفيون الثلاثة حتى سكي كرتهم ووصى حمزة كسائي عاصم رحمة الله عليهم حتى سكي كرتهم حكى تكيما لمن مكة عبد الله بن كثير المكي حكى يكي كرتهم حكى لم أبو عمر بن العلاء البصري حكى يكي كرتهم ولنا القراء المدابير دكا نصا حتى سكي كرتهم al-imam nafi al-madani da abdullah ibn amir ash-shami guda biyu cikin qurra'u al-qurra'u saba suna karanta wa awsa biha ibrahim banihi wa yaqub sai ya zama to shi abdullah ibn amir ash-shami riwayan abu abdullah hisham ad-dimashqi ibn ammar ya karanta wa awsa biha ibrahim banihi wa yaqub soban shi kuma akwai sabani na malamai akai akwai sabani yana da huska ta sauran jumhur kuma yana da huska irin ta dan uwan shi abokin tafiyar sa Hisham ibn Ammar wanda al-Imam Shatibi yake cewa wa akhfaqu ma qalbu wa khifu ibn Amir fa umtiruhu aw sabi wasiyyin kama atala aw sabi wasiyyin kama atala wa wassa biha Ibrahim wannan ita ce kira'a ta jumhur kafin ibn Amir al-Hamza kuma ibn Nafi al-Madani wa awsa biha Ibrahim annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam yayi wasiya biha da wannan addini na musulunci yayi wa ɗayan shi wasiya da su kasance akai haka annabi Yaqub alayhi salatu wassalam yayi wa ɗayan shi wasiya na su tabbata akan addini na musulunci kada su bar abin da suke kai na addini na musulunci annabi Yaqub alayhi salatu wassalam yace ya baliya ya ku ɗana wato ya kiraye su da wannan suna yace da su ba ya ibadallahi ko wani abu makamancin sa ba saboda ya nuna tausayi da jin kai a gare su yace ya ku ɗaɗan nan nawa ya kiraye su a matsayin ɗaɗan shi zai yi musu wasiya yace ya ku ɗaɗana inna Allah astafa lakumud din wato lalle haƙiƙa Allah subhanahu wa ta'ala ya zaba muku addini na musulunci a matsayin addini wanda za ku haɗu da Allah subhanahu wa ta'ala a kai addinin da Allah tabaraka wa ta'ala yake so ku bauta mishi a kai fala tamutunna kada ku kuskura ku mutu illa wa antum muslimuna face dai kuna masu miƙa wuya ga Allah subhanahu wa ta'ala a cikin kowane hali da kuma kowane yanayi annabi Muhammad alaihi salatu wassalam ya gaya wa ƴaƴan cewa haƙiƙa Allah tabaraka wa ta'ala ya zaba musu wannan addini na musulunci a matsayin shine addini wanda yake al-marduni a wajen Allah ta'ala addinin da Allah tabaraka wa ta'ala ya yarda da shi babu wani addini wanda bawa zai haɗu da Allah ya zamanto ya samu satifike mai kyau a wajen Allah ya samu sakamako mai kyau a wajen Allah face dai addini da musulunci inna ad-dina inda Allahi al-islam wato haƙiƙa addini a wajen Allah wanda Allah ta'ala ya yarda wa bayinsa su kasance a kai shine addini da musulunci wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu dukkan wanda ya nemi wani addini na wani musulunci yace zai bauta wa Allah ta'ala a kan shi to lalle falan yuqbala minhu ba za a amsa ba da ya gare shi da dai Allah ta'ala ba zai amsa ba da ya gare shi wa huwa fil akhirati min al-khasirin sannan kuma shi wannan bawan wanda ya haɗu da Allah da addinin da ya zamanto ba na musulunci ba ne to yana ɗaya daga cikin hasararru ta babu agogajiya ba wannan yake nuni a kan mahimmancin wasiya lokacin da bawan Allah musulmi yana tare da ƴaƴanshi da abokan zama wanda kake da ta cewa a kansu to ya kamata ka zamanto akwai wasiya wanda ka tanade ta a gare su wanda ko da bayan ranka za a zartar da wannan wasiya ya tabbata cikin Bukhari da Muslim hadisin Abdullahi da Umar Allah ta'ala ya kare yadda da shi da mahaifinsa Abdullahi da Umar yace ma haqqu imri'in muslimin lahu shay'un yusifi yabitu laylatayn illa wa wasiyatuhu maktubatun 'indahu bai dace ba ga mutum musulmi yana da wani abu wanda zai yi wasiya a cikin wannan abu yana da wani abu wanda yake so ya yi wasiya a cikinsa ya bitu laylatayn ya kwana dare guda biyu ko sama da dare guda biyu illa wasiyatuhu maktubatun 'indahu ba tare da wasiyarsa ba tana rubuce a wajensa wanda yanda ya kamata shine bawan Allah musulmi ya zamanto a kullum yana da abun da ya kamata a ce yayi wasiya da shi kuma ya rubuta ta saboda mutuwa ba wai sanar da mutum take ba idan za ta zo ta akwai mutuwa wanda take baktatan baka yi shiri ba baka yi aune ba ka ganta ta zo kai tsaye kamar yanda mahaifi alaihi salatu wassalam ya faɗa wato mautul faj'ati akhdatu asifin kamar yanda yake cikin aljami'u tirmidhi wato mutuwa ta ba shiri wanda ba ya aune ba wannan damka ce ta wanda yake dauke da sifa ta mushi shine Allah subhanahu wa ta'ala falamma asafuna taqamna minhum fa aghraqnahum ajma'in dan haka sai ya zamanto bawa a kullun abin da ya kamata ƴaƴan shi da iyalansa da jikokin shi su tabbata a kai to ya zamanto yana ta jaddada wasiyar shi a gare su ta wannan abin yayi ta ambata musu shi yayi ta gaya musu kamar yanda waɗannan manya-manyan annabawa guda biyu suka yi wa ƴaƴansu wasiya ga wannan abu wanda yake mai girma addini na musulunci ya tabbata cikin sahihu Muslim hadisin Jabir bin Abdullah Allah ta'ala ya kare yadda da shi da mahaifinsa yace naji mahaifi sallallahu alaihi wasallama yana faɗa kafin ya koma ga Allah da kwana biyar Adala sallallahu alaihi wa sallam ya ce la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu billahi dhanna, kada kowanne daya daga cikin ku ya kuskura ya koma ga Allah ya mutu face da yana mai kyautata zato ga Allah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wala tamutunna illa wa antum muslimun, ya ku wadanda suka yi imani ku kiyaye dokoki na Allah hakikanin kiyayewa dokokinsa. Balbalan karfin kada ku koma ga Allah, kada ku mutu face dai kuna masu meka wuya ga Allah subhanahu wataala shi kadai. Wannan maganar ma'aiki ya faɗa ga sahabbai, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu billahi dhanna, kuma wannan maganar da suka yi ta wala tamutunna illa wa antum muslimuna, kamar da Allah ta'ala haka yato mana ita anan, wato yana nuni akan cewa a kowane lokaci bawa ya kasance a cikin shiri. A kowane lokaci mutuwa ba sai tsoho take ɗauka ba, mutuwa ba sai mara lafiya take ɗauka ba, za ta iya ɗaukan yaro, za ta iya ɗaukan mai lafiya. Don haka ka zamanto cikin shiri da kowane lokaci, ka zamanto ayyukanka suna gaskata cewa lallai kai musulmi ne, ka miƙa wuya ga Allah. Na'am.
أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله
Allah ta'ala ya ce an kuntum shuhada'a, ko kuma kun kasance a halarce, idh hadara yaqub al-mautu, yayin da sababbin mutuwa suka halarta wa annabi yaqub alayhi salatu wa salam, idh qala li banihi, yayin da annabi yaqub ya faɗa ga ƴaƴan shi ya ce da su ma ta'buduna min ba'di, me za ku bautawa, me za ku ci gaba da bautawa bayan na na yi wafati, bayan na koma ga Allah. Qalu na'budu ilahaka wa ilaha aba'ika, ƴaƴan annabi yaqub suka ce za mu bautawa abun bautawarka, abun bautawar iyayenka annabi Ibrahim da annabi Isma'il da annabi Ishaqa, ilahan wahidan, abun bautawa wanda yake ɗaya ɗaya sarki. Wa nahnu lahu muslimuna, mu masu meka wuya ne ga Allah ta'ala shi kadai. Wannan ayar Allah tabaraka wa ta'ala ya kaito mana yadda Yahudu da Kirista suke da cika baki wajen nuna cewa annabawa duk akan tsarinsu suke, akan tafiyarsu suke. Yahudu suke da aure cewa ai lokacin da annabi Yaqub alayhi salatu wassalam zai koma ga Allah zai rasu, a lokacin da yana kwance ba shi da lafiya, wasiyar da yi wa ƴaƴansa shine ko bayan ran shi su kasance akan Yahudanci, kada su kuskura su bar wannan addini na Yahudanci. To shine Allah ta'ala ce am kuntum shuhada, am dinnan amce wanda take muntadi'a, wanda malaman tafsiri suna fassara ta da bal bari dai a kuntum shuhada'a, shin kun kasance, kun kasance a halarce, kuna nan a gabanku, idh hadara yaqub al-mautu, yayin da sababbin mutuwa suka halarto wa annabi yaqub alayhi salatu wassalam, yayin da alamomi na mutuwa suka halarto wa annabi yaqub, kuna nan a gabanku, kuka zauna iyayenku a gabansu. Annabi Yaqub ya ce idh qala libanihi, yayin da annabi Yaqub alayhi salatu wassalam ya faɗa ga ƴaƴan shi ya ce da su ma ta'buduna min ba'di, me za ku ci gaba da bautawa bayan na yi wafati, bayan na koma ga Allah. A gabanku wannan
maganar da kuke faɗa ta molan kaci ko kuma a'a iyayenku suka ce a gaban su annabi yakubu alaihi salatu wassalam ya tambayi ƴaƴan shi me za su bauta wa bayan ya mutu me za su bauta wa me za su ci gaba da bauta wa bayan ya koma ga Allah kuma su gaba da amsar cewa za su ci gaba da bauta wa wato annabi Isa ne ko kuma annabi Musa alaihi salatu wassalam a gaban ku hakan din ta faru ba a gaban su ba saboda Allah subhanahu wata'ala ya bayyana mana wasiyar da annabi Yaqub ya yi wa ƴaƴansa shine ce qaluna abud ilahaka bayan annabi Yaqub ya musu tambaya ya ce me za ku ci gaba da bautawa bayan na koma ga Allah sai suka ce na abud ilahaka za mu ci gaba da bautawa ilahaka abun bautawarka ma'ana ma'adu haka ma'budaka za mu ci gaba da bautawa abun bautawarka wa ilaha abaika sannan kuma abun bautar iyayenka iyayenka da kakanninka abinda suka kasance suna bautawa wanda iyayen annabi Yaqub alaihi salatu wassalam a dukkaninsu sun bautawa Allah ta'ala sun kadaita Allah ta'ala da bauta wa ilaha abaika abun bautawar iyayenka Ibrahim annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam wa Isma'ila da annabi Isma'il ilahan wahid wa Ishaqa da annabi Ishaqa ilahan wahidan abun bautawa wanda yake daya ɗayan sarki za mu ga cewa lokacin da annabi Yaqub ya tambayi ƴaƴansa abinda za su ci gaba da bautawa bayan ya koma ga Allah sai suka ce za mu bauta wa ma'a wato ubangijinka da kuma ubangijin mahaifanka wanda cikin mahaifan shi sai aka gano annabi Ibrahim da annabi Isma'il da annabi Ishaq wanda waɗannan guda uku mun san cewa annabi Ibrahim kaka ne na annabi Yaqub alaihi salatu wassalam saboda shi ne baban mahaifinsa annabi Ishaq annabi Isma'il ba yaya ne na annabi Ishaq tsakanin su da shi ya girma annabi Ishaq da shekara 14 kamar yadda malamai na tarihi suka faɗa ya girma annabi Ishaq da shekara 14 to za mu ga cewa wajen lissafa kaka a matsayin mahaifi wannan saboda koda bangaren gado inda ya zamanto babu ma'aihi ya faɗi ya rasu kaka yana zamantowa matsayin shi kamar yadda ababe na gado kaka lokacin da ya haɗu da ƴan uwa yana da kowa wajen huskoci har guda uku in ba muqasamatul ikhwa aw thuluthu ma baqiya aw thuluthu min ra'sil mal ba dai ya zamanto yayi kokuwa da ƴan uwa ya zama wuyansu ɗaya da shi da ƴan uwa shakikai ko ne abbai amma ya zamanto ya amshi kashi ɗaya hukun abin da ya saura amma asulusu min ra'sil mal kamar yadda wato a bangaren gado lokacin da kaka ya kadaita irin matsayin ma'aihi yake sai dai in ya zamanto akwai waɗanda su ma'aihi yana hana su ci gado irin ƴan uwa kenan ƴan uwa shakikai idan ma'aihi yana nan ba sa cewa komai su ciki amma lokacin da ya zama mahaifi ya faɗi ya rasu sai ya zama za su ci gado da kaka to a nan suna da ta cewa amma a lokacin nan ma dai kaka yanda ya mai shi ne zaɓa abinda zai fi kyara shi ita shi ne zaɓa kamar yadda malaman fiƙhu su malaman wato a gado suka yi magana a kai to shi yasa aljaddu yana zamantowa abu sannan kuma ga shi Allah ta'ala ce millata abikum ibrahim addinin babanku annabi ibrahim tare da cewa annabi ibrahim alaihi salatu wassalam kakanninmu ne amma kuma sai Allah ta'ala ce millata abikum ibrahim addinin babanku annabi ibrahim kamar yadda za a ce babanmu annabi adam alaihi salatu wassalam ya ce kaza tare da cewa kuma kakanmu ne na kaza ba wai zancen baba ba kakan ila ma sha Allah ne namu to amma kuma aka ce abukum adam a lokacin da za mu tafi neman alfarma wajen annabi adam daga cikin abin da za mu faɗa shi ne za mu ce anta abul bashari kai ne baban bil adama khalaqaka Allahu bi yadihi wa nafakha fika min ruhihi wa asjada laka malaikatahu. Kamar yadda yake cikin sahih Bukhari da Muslim hadisi Abu Huraira wanda yana cikin sahih Bukhari da Muslim. To annabi Isma'il kuwa Allah safa shi a matsayin mahaifa na annabi Yaqub tare da cewa shi kuma ammi ne yayan mahaifinsa ne, amma kuma sai suka ce ila abarika iyayenka. Saboda ammi kamar yadda baki alaihi salatu wassalamu lokacin da Abbas ibn Abdul Muttalib aka ce ya hana zakka, Madalla Salama ya ce da Umar ɗan Khattab, ya Umar abashi arta anna ammar rajuli sunu abihi, shin baka san cewa amman mutum ba, kanan mahaifi na mutum ko yan mahaifi na mutum matsayin mahaifin shi yake. To da haka shi ma shi yasa annabi Isma'il alaihi salatu wassalamu aka saka shi cikin wato mahaifa na shi annabi Yaqub alaihi salatu wassalamu. Waɗansu kuma daga cikin malamai suka ce a'a, an saka annabi Isma'il a matsayin mahaifi na annabi Yaqub wannan taghliban saboda rinjayarwa ga babansa annabi Ishaq. Lokacin da su biyun suka haɗu ga annabi Ishaq da annabi Isma'il, a ce mishi annabi Ishaq baban shi ne annabi Isma'il, ammansa ne wannan akwai nauyi wajen faɗa da baka. To sai aka haɗe su duka aka ce musu mahaifin shi. Kamar yadda za ka iya cewa rana da wata al-qamarani, kamar yadda za ka cewa Abubakar da Umar al-qamarani, kana nufin Abubakar da Umar a rana da wata ka ce al-qamarani, dabino da ruwa za ka ce musu al-aswadani, tare da cewa kuma dabino din ba baki ba ne, shi ruwa din a shi ma kamar yadda waɗansu daga cikin malamai suke ganin cewa ba baki ba ne. Ka ga cewa wannan litagharibi ne aka ambaci annabi Isma'il cikin iyaye na annabi Yaqub alaihi salatu wassalam, kamar yadda hakan din kuma a cikin larabci abubuwa ne da yawa wanda suna da irin wannan. Al-malawani kana nufin sama da ƙasa masu launi guda biyu, za ka iya ce musu al-jadidani, sababbi guda biyu, rana da dare da rana ke da innal jadidaini idza mustawlaya ala jadidin adliyahu lilbila, kamar yadda ɗan Duraidu wato ya faɗa cikin makasura ta, sai ya ce haƙiƙa sababbi guda biyu yana nufin dare da rana, idza mustawlaya ala jadidin, idan suka mamayi sabon abu adini ya wuri bila sai sun kai shi ga tsufa. Duk yadda abu ya kai ga zabuntaka, ka tsayi kayan ka sabo ka fara saka su, ba ka so ko zuwa ka yi da su. To idan rana yau da gobe ta sayo shi ga bako, sai wata rana an gari ga taka a yadda a titi, ko kuma ka yi ma wani sirdi da ita, ko ka kulle wani abu da ita, saboda yau da gobe kenan. To shi ne ya ce innal jadidaini, saboda su sabbi ne, yau za ka ganta sabuwa ce garau, gobe ma haka nan, jibi ma haka nan, ba za ka ce jiya da shekaran jiya wacce sun cinye tafiyar yau, yau ta koma tsohuwa. To duk abin da suka sayo shi gaba, duk kyakkyawan da suka sayo shi gaba wata ran sai ya koma tsoho. Ka sayi moto sabo, da ba ka kwana ma sai shi a can kuryar daji kai a baranda, ana nan ana nan ana nan ana nan, ka fara maido shi baranda kai ka kwana a kurya, ana nan ana nan ya ci kalburnatar ya yi kaza ya kaza, wata ran ka fara ajiye shi a kofar daji, ka shiga daji ka kwanta ka bar daki a buɗe, ana nan ana nan, wata ran ka ma ajiye shi a cikin gidan, ka rufe dakin ka kai barci ka ce in mutum yana son zai doka, wata ran in ka zo ka a kofar gida ma za ka ajiye shi, saboda ya tsoho ya kai kaya. Amma in aka wari waɗansu shekara 15 na baya, za a ga cewa a lokacin nan yanda kake goge shi, in kwata ka ga an taka buga sai kawo wanda ka arawa faɗa. To amma yanzu ya koma tsoho, saboda yau da gobe sun sayo shi gaba. To wannan a ɓangaren larabci akwai irin wannan, ana yin litaghlib saboda rinjayarwa. Abu guda ɗaya saboda yana da soba sai ka haɗa su duka ka musu suna ɗaya. Kace al-qamarani kana nufin rana da wata, al-malawani kana nufin sama da ƙasa, al-jadidani kana nufin dare da rana, al-aswadani kana nufin al-ma'u wa tamr, kamar yadda wannan yana nan da yawa a cikin waƙoƙi na Larabawa. To shi ma anan waɗansu daga cikin malamai suka ce litagharibi, aka rinjayar da ɓangaren annabi Ishaq sai aka saka shi annabi Isma'il nan a matsayin mahaifi ne na shi annabi Yaqub alaihi salatu wassalam. Waɗansu kuma daga cikin malamai suka ce a'a, saboda al'ammu mahaifi ne, shi yasa mahaifi alaihi salatu wassalam cikin wani hadisi na Al-Bara ibn Azib wanda yana cikin Sahih Bukhari, lokacin da diyar Hamza ammun ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama, bayan ma'aiki alaihi salatu wassalam ya gama umara ya fito daga Makka zai koma Madina, diyar Hamza sai ta biyo su tana ya am Ali ibn Abi Talib Allah ta'ala ya kare da shi, sai ya kamo hannunta ya zo ya damka wa nana Fatima ya ce, ya Fatima tuna kibnata ammiki, ya ce Fatima ki rike diyar amminki, wato saboda Hamza wato diyar amma wato ammine nata ka a matsayin kaka yake mata, saboda kanan kakanta ne Abdullahi baban ma'aiki alaihi salatu wassalam. To sai zamanto sun yi jayayya cikin su duka guda uku, Ali ibn Abi Talib da Ja'far ibn Abi Talib da Zaid ibn Haritha sun yi jayayya, kowa ya ce wannan yarinya a gurin shi za ta zauna. Shi Ali ibn Abi Talib ya ce ana a haƙu biha ibnatu ammi, ni na fi dacewa da in soke ta saboda diyar ammina ce. Sai Ali ibn Abi Talib da ya faɗa haka, sai Ja'far ya ce a'a, ana a haƙu biha ibnatu ammi wa khalatuha tahti, ni na fi dacewa da in rike ta ai diyar ammina ce, kuma khalata yayar mahaifiya, kanwar mahaifiyarta a ƙarƙashin igiyar aurena take, don haka ni ya kamata a ce na rike ta. Sai Zaid ibn Harithata ya ce hiya ibnatu akhi, wato ni na fi dacewa da ita diyar ɗan uwana ce, wanda ma'aiki alaihi salatu wassalam ya haɗa na ɗan uwantaka da ni da shi, saboda da Hamza da Zaid ibn Haritha ma'aiki alaihi salatu wassalam ya haɗa su ɗan uwantaka, wanda lokacin da ma'aiki ya tafi Madina babban aikin da ya shi ne ya haɗa ƴan uwantaka tsakankanin al-muhajiruna wal ansar, kamar yadda labarin yana nan a shimfiɗe a cikin wato sunna ta ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam. To sai ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ce dukkaninku ba wanda ya cancanci rike ta. Sai ya ce za a miƙa ta ne hannun ƙanwar mahaifiyarta wanda take ƙarƙashin Ja'far ibn Abi Talib. Ya ce al-khalatu li manzilati al-ummi, ya ce khala yayar mahaifiya ko ƙanwar mahaifiya matsayinsu ɗaya da mahaifiya lokacin da mahaifiyar ba ta nan. Shi yasa wani ya aikata wani laifi mai girma, ya zo wajen ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ce ya Rasulullah inni asabtu dhanban azimin fa hal li min tawbatin, na aikata laifi mai girma, shin akwai abin da zan aikata Allah ya amshi tubana? Maza Allah ya ce halaka min ummin, mahaifiyarka dare ya ce a ya Rasulullah ta rasu. Ya ce halaka min khala yayar mahaifiyarka ko ƙanwar mahaifiyarka akwai mai da ciki? Ya ce ƙwarai ku ya Rasulullah. Ya ce to fajirraha, ka je ka kyautatawa yayar mahaifiyarka ko ƙanwar mahaifiyarka, za ka samu lada mai girma wanda Allah ta'ala zai kankare maka laifin da ka aikata ta dalilin kyautatawa wannan khala taka da kai. To sai ma'aiki alaihi salatu wassalam ya lallashe su dukkaninsu, ya ce wa Ali ibn Abi Talib ana anta minni wa ana minka, ai kai na wani ne naka ne, kada ka damu da wannan hukuncin da nayi. Sai ya ce wa Ja'far ashbata khalqi wa khuluqi, kai kuma Ja'far kamar ka irin tawanci, halayenka irin nawa ne, me za ka bata rai don na ɗauki diyar Hamza na damka ta ga wata ba kai ba? Sai ya ce wa Zaid ibn Haritha anta akhuna wa maulana, kai kuma ɗan uwanmu ne a cikin musulunci, kuma ƴancaccenmu ne, bawa ne namu wanda muka ƴantar da kai. Kowanne daga cikinsu ya gaya mai magana wanda suke mai kyau, wanda za ta sanyaya mai rai, kuma ya damka ta ga hannun ƴar uwarta, ita za ta ci gaba da kulawa da ita kamar yadda ya ce al-khalatu bi manzilati ummi. To anan shi ma annabi Isma'il alayhi salatu wassalam matsayin mahaifi yake ga annabi Yaqub, idan muka kallaci yayin mahaifin shi ne a mahaifinsu guda ɗaya, amma mahaifiya kowace daban-daban ne. Ilahan wahidan, abun bautawa wanda yake ɗaya-ɗayan sarki. Wa nahnu lahu muslimuna, a ƴaƴan annabi Yaqub alaihi salatu wassalam suka ce mu muslimuna lahu, masu miƙa wuya ne ga Allah ta'ala shi kadai. Wato wannan yake nuni akan ifidul hasr, wajen abin da ya shafi wa nahnu lahu muslimuna, wato wajen wannan tabiri akwai hasr takaita ibada ga Allah ta'ala shi kadai. Suka ce mu masu meka wuya ne ga Allah shi kadai. Wannan ayar tana nuna mana muhimmancin mahaji a kullum ya zamanto ya san abin da ƴaƴan shi suka kwana akai, ya san abin da ƴaƴan shi suka mareta akai na bangaren abin da ya shafi addini. Saboda lokacin da ya zamanto kai kana tafiya masallaci asubahi, azhur, al'asr, maghriba, isha'i, amma baka damu da tafiyar ƴaƴanka, baka damu da ƴaƴanka a me suke kai ba, wata aqida suke da, me kyau suke da, ko jabi ko maras kyau, to sai ya zamanto ka bar baya da kura. Ba kura ba za ka bar baya da gobara ma. Saboda lokacin da ya zamanto kai ka manta ka girma ka koma ga Allah, ka bar wa ƴaƴanka dukiya da sauransu, sai ya zama su ba wai da'a ga Allah bace ajandar su, ba wai da'a ga Allah bace abinda yake kansu, saboda ba kora su akai ba. A kullum ya kamata in ka tashi asubahi ka gano cewa ƴaƴanka da wani da wani da wani waɗanda suke da hankali, wanda suka cancanci ka tafi masallaci da su, ka zo masallaci da su, ka dora su akan wannan turba ta yanda koda wani lokaci kai ka kasa zawa, to lalle su za su tashi su kawo kansu. Saboda abinda aka saba wa yaro shi, yaro ka sabar mishi da zawa masallaci da asuba, to lokacin da zai manyanta abin sai ya zama to ya zama ba shi da wahala a wajen shi, saboda ya saba tun yana dan karami. Amma in ya zama ka kyale su kana tashi ma dubara kake ka fito ba ma ba ka ma so wani ya ci a cikin gidan, sai ka yi sallah wajen karfe 7 sannan za ka je ka tada ƴaƴanka, wannan bai dace ba. Saboda hujjar cewa a bar su su huta, ai ibada a cikin ta ne hutun take, sallah a cikin ta ne hutun yake. Kamar yadda malamai suka ce as-salatu khairun minan nawm, haje fada saboda a bayyana mana cewa duk yanda barci ya kai da dadi da muhimmanci ga bawan Allah musulmi, to dadin da ni'imar a cikin sallah din yake. In dai baka zo kai sallah ta asuba ba a cikin jama'a, to lalle akwai matsala. Saboda duk wanda ya sallar asuba a cikin jama'a ya shiga cikin kariya ta Allah, ya shiga cikin aminci na Allah. Duk wani daga cikin bayan Allah wanda zai ce zai ci mutuncin shi ko zai sayo shi gaba, to ya sani da Allah ne zai yi. Kamar yadda ma'aikiyar faɗa cikin hadisin Jundub, wanda Imam Muslim da Imam Ahmad suka fitar da shi a cikin littafinsu, man salla subha fi jama'atin fa huwa fi zimmatillahi fala yaqlubannakum Allahu min zimmatihi bi shay'in fa innahu man yadrubuhu min zimmatihi bi shay'in yudrikuhu thumma yakubahu ala wajhihi fi nar jahannam aw kama qala alayhi salatu wassalam. Ya zamanto bangaren abin da ya shafi karatunsu na makaranta da kake tura su su tafi su dawo, to ka dinga mutaba'a. Bayan sun zo su ya da aka koya maka a makaranta, ka ji ya iya Fatiha bai iya ta ba, gurin da yake da matsala ka gyara mishi, ka ware minti 30 ne, minti 20, minti 15 ka ji karatun ɗanka, kaɗan kaɗan ɗin nan da za ka dinga ɗan gyara mishi. Sai ka ga cewa wata ran ya wayi gari a makaranta ya zama abin misali, a gida ya zama abin misali. A makaranta al'adun shi da halayen shi masu kyau, saboda ka ce mai ƙarya haramun ce, ka ce mai kaza Allah yana sa yana kona mutum saboda kaza, ka ce mai kaza yana sa wa Allah ya sobawa ta dalilin wannan kaza din, sai ka ga cewa a makaranta yana koya wa yara shi ma irin shi. In wani ya yi zancen maza ce baban mu ya ce wa ƙarya haramun ce, kada kai ƙarya, tun yana yaro zai tashi da halaye masu kyau. To amma in ya zamanto ba za ka yi wa ƴaƴanka wasiya ba, ba za ka nuna musu abin da ya dace ba, to sai ya zamanto a kullum abin da zai dinga fuzgansu, ya dinga jan hankalinsu shine irin su aflam ɗin nan, irin tashoshi. Waɗansu tashoshi ne wanda suke ba na musulmai ba, asalinsu ba dan musulmai su mori aka yi su ba, an yi su ne saboda a dammara tarbiyya ta musulmai. To kuma ka bar ƴaƴanka a wannan tasha ɗin, za su koyi ladabi, za su koyi zamantakewa, za su koyi a gaisuwa da jama'a da sauransu da shiga ta musulunci, sai ka cewa an wayi gari kai ma ka dinga cewa ƴaƴan nan ka sun fi ƙarfinka. To wannan annabi Yaqub alaihi salatu wassalam ne, ƴaƴan shi kamar yadda riwaya ta nuna dukkaninsu annabawa ne, dukkaninsu annabawa ne. Annabi Yaqub yana da ƴaƴa kusan guda 10, kamar yadda cikin suratu Yusuf shi da ƴan uwan shi guda 11 kamar yanda lokacin da yace ya abati inni ra'aytu 11 kawkaban wash-shamsa wal qamara ra'aytuhum min sajidina. Can karshe karshen surar kuma sai Allah ta'ala ya nuna mai zahirin mafarkin da yayi a farkon surar, wa rafa'a abawayhi 'ala al-arsh wa kharru lahu sujjada wa qala ya abati hadha ta'wilu ru'yaya min qawli qad ja'alaha rabbi haqqa. Amma duk da haka annabi Abu alayhi salatu wassalam bai kyare su haka nan ba, sai da ya tantara su yi musu wasiya me za ku ci gaba da bautawa bayan na koma ga Allah. Suka tabbatar mai da cewa ga abin da za su ci gaba da bautawa shine za su bautawa Allah, wanda shine abun bautawa na annabi Yaqub alayhi salatu wassalam, shine abun bautawa na annabi Ishaqa, shine abun bautawa na annabi Isma'il, shine abun bautawa na annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam. Ilahu wahidan, abun bautawa wanda yake daya daya sarki. Wa nahnu lahu muslimuna, suka ce mu masu ne kauya ne ga Allah ta'ala. Na'am.
Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tus'aluna amma kanu ya'malun.
Allah ta'ala ya ce tilka ummatun, wancananka annabi Ibrahim da annabi Yaqub da annabi Isma'il da annabi Ishaqa, al'umma ce wanda kada halata haƙiƙa sun shuɗe. Laha ma kasabat, abinda suka aikata na alkhairi suka tsugurta nasu ne. Walakum ma kasabtum, kuma abinda kuka tsugurta na alkhairi naku ne. Wala tus'aluna amma kanu ya'maluna, ba za a tambaye ku ba dangane da abinda su waɗancan annabawa suka kasance suna aikatawa. Allah ta'ala ya rufe wannan gabar da wannan tilka ummatun qad khalat, saboda yahudu da kiristoci a nuna musu cewa cika baki da cewa annabi Yaqub da annabi Ibrahim da annabi Isma'il da annabi Ishaqa dai yan faratun su ne, ba shi zai sa su zama to da gari ba, Allah ta'ala ya san su. Wancan al'umma ce wanda ta riga ta shuɗe aikin da ta yi na alkhairi, ita za ta ci moriyarsa, ta yadda kuma abinda kuka tsugurta na alkhairi, ayyukan da kuka yi ku ne za ku ci moriyar kayan ku. Ba wani daga cikin ku wanda za a mai tambaya game da abinda annabi Ibrahim ya aikata a ce me yasa ya aikata kaza, kamar yadda kuma ba za a musu tambaya ba game da abinda kuka aikata. Kowa za a mai tambaya ne iya da'irar aikin da ya aikata. Wala taziru waziratun wizra ukhra, anan ya kamata mu kwana insha Allah ta'ala a karatu na gaba za mu tashi daga waqalu kunu hudan aw nasara tahtabi. Abinda muka yi daidai Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu nada akai, abinda muka yi kuskure ko tuntuba harshe Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana. Subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka.
Gaskiya aure mijinta sai balabu kusa shekara uku, sai ta sake kuma salamu ba sai ta sake wani sabon aure. Shi wancan balabu ne ko da yake aure sai iske ta bada wani miji ta yi aure, to ya yi aure ya kawo.
Malamai na fiɗo sai suna magana kan abin da ya shafi al-mafqulu. Akwai al-mafqulu wanda ya auri mace sai ya bulaguro, da ya bulaguro ba san inda ya tafi ba, iyayen shi ban san inda ya tafi ba, iyayenta ban san inda ya tafi ba, ita ma kuma ba ta san inda ya tafi ba. To a nan ba za a yanke hukuncin cewa ga iya abin da za ta zauna ba sai bayan ta ɗaukaka ƙara wajen alƙali, ko iyayenta sun kai ƙara wajen alƙali. Shikenan bayan an kai alƙali ya yi ta ƙoƙari akan ya aika mutane, ko juju ya aika mutane garin da ake tunanin cewa a can za a same shi, kuma an je ƙaura da wanda ba a samu ba. Misali ta kai kukanta wajen juju ta ce to gashi mijinta da suka yi aure ya tafi Libi, amma kuma yanzu ba labarin shi ba duniyar shi, ita bata san inda yake ba, iyayenta haka nan, iyayen shi ba haka, ba wani cikin abokan shi wanda ya sani. Yanzu alƙali ko juju sai ya rubuta takarda ya tura can Libi, waɗanda suke masu neman kuɗi ne ‘yan Nijar, a ce to wane ɗan gidan wane, mijin wance, na gari kaza, na jiha kaza, na ƙasa kaza, muke so a bincika mana. Su ma din da suka san cewa abokansu suna zuwa neman kuɗi a ƙasar Libi, kuɗi kaza da kuɗi kaza da kuɗi kaza, su ta aika. Shikenan bayan sati ɗaya ne, sati biyu ne, wata ɗaya ne, in alƙali da juju kowanne ya baza iya nashi ƙoƙari, natija sakamako ya bayyana cewa shine ba a san inda yake ba. To daga wannan rana malamai suka ce za a saka mata dalilai na shekara huɗu. Wal mafqulu yudrabu lahu ajlun arba'u sinina. So shikenan a lokacin sai alƙali ya ce yau muna Ramadana 16 ga watan Ramadan 1446. Sai 16 ga watan Ramadan daidai ki dawo, in dai mijinki bai dawo ba shikenan, daga nan kuma za a cika miki takarda ta kin gama zaman aure nashi, sai ki je ki kuma ki mai idda ta rashi, daga baya kuma sai ki aure. Mun gane da kyau, wannan shine abin da shari'a ta musulunci ta tsara wajen abin da ya shafi irin mutumin da ya aure ya tafi wani wuri. Amma in ya zamanto an san inda yake, ita ma ta san inda yake, to yanzu za ta mai in ma ta kiraye shi kai tsaye ko ta mai magana a wada, to ga shi ma an yi aure ba shekara ɗaya ba shekara biyu ba, in har yana son ta ya zo shi gida ko kuma ya turo mata ita ta tafi ɗaya biyu. Idan ba za a yi wannan ba, to ya sallame ta, ta gaji da zama ita kaɗai, saboda ita ma ya mace ce. To idan ya zamanto ya amsa cewa zai sake ta, to in ya sake ta bayan ta gama idda sai ta yi aure. Idan bai sake ta ba, tana da damar ta kai ƙara wajen alƙali ga mijinta yanayin da ake ciki, ta ba shi zaɓi ɗaya biyu, ko shi ya zo ko ita ta tafi, amma duka kowanne ya yi rafaf, ya yi watsi da shi, kuma ya ce ba zai sake ta ba. To alƙali sai ya ja mai kunne ya ba shi abarta suma ɗaya biyu. In ya ga tura ta kai bango ya ce, to in dai baka zo daga nan zuwa lokaci kaza ba, za a saka maka matarka, kuma ta sauru daga baya za ta idda za ta yi aure. Wannan haka za a yi. To amma in ya zamanto yanzu misali an yi hawan ƙawara, ita ba ta gaya mishi haka ba, kawai tana aure da wani ya zo ya aure ta. Yanzu idan mijinta ya zo shi ba tare da an yi wannan yarjejeniyar ba, matar shi za a dawo mai da ita. Za ta yi jini ɗaya ne saboda istibra'i, sai kuma ya ci gaba da amfani da ita. Wannan shi ya zama al'ahir, kamar yadda ma'aiki alayhi salatu wassalam ya ce al-waladu lil firash wa lil ahir al hajar, saboda an yi aure ne kan aure, an yi aure ne kan aure. Allah sa mun gane. Na'am.
Mutum ya hidda zakka sai ya aika ma kallon shi da kallon shi tsawon tsawon ya zakkar da shi.
Dukkan mutumin da yauninsa na ciyarwa ba a kanka yake ba, ya halatta ka bashi zakka. Ya halatta ka bashi zakka da ƙanni da yayi, wannan dukkaninsu ciyar da su ba wajibi ba ne a kan ƙaninsu mawadaci ko yayansu mawadaci. Don haka ya halatta ya basu zakka. Kuma kamar yadda muka yi magana a kan cewa zakka ana cire ta daga wani gari a kai ta wani gari, wannan amsar mun bada ta cikin kusan nan da sati guda a wannan majalisi. Don haka zance mafi inganci shi ne in dai ƙannin nashi sun cancanci a basu, yana zaune a nan maraɗi ya aika musu caɗuwa, ko yana zaune a nan maraɗi ya aika musu gazawa ko tasawa, ko ya aika musu wata ƙauye, babu laifi su ci wannan zakka, ya halatta. Malamai sun yi sabani a kan idan mutum yana cikin sallah bayan ya ɗago daga ruku'u, zai mai da hannunsa ne ya ɗora shi a kan ƙirji ko kuma a'a zai saka shi. Shehul Islam Ibn Taymiyya da ɗalibinsa Ibn al-Qayyim da malaman Saudiya Uthaymeen Ibn Baz a Tuwaijiri da sauransu dukkanin sun tafi a kan cewa za a mai da hannu ne a kan ƙirji bayan an ɗago daga ruku'u. amma Sheikh Nasiruddin Al-Albani cikin littafin Sifatu Salatin Nabi sallallahu alaihi wasallama min at-takbir ila at-taslimi ka'annaka taraha ya ce kwata kwata ba hadisi wanda ya nuna haka dan haka abinda mutum zai bi hanyar dago da farko yace zai saka hannun shi wannan mas'ala ce wanda zai khilafiya tsakankanin malama hadisi waɗansu suna ganin cewa za a maida hannu a kirji bayan an dago daga ruku waɗansu kuma suna ganin cewa ba za a maida ba da kuma kowanne hadisi ɗaya ne ya kafa hujja da shi lokacin da mutum ya dago daga ruku ma yake ce hatta ya kula kullu faqalin makanahu har sai kowata gaba da kowane kashi ya koma inda yake shi Albani ya fahimci cewa idan mutum yana tsaye yana tafiya hannun shi akan kirji yake ko kuma a sake shi a sake shi to sai ta to tunda dai hatta ya kula kullu faqalin makanahu shine ya saka shi su kuma yanda malaman Saudiya suka fahimta shine ba yake yana magana akan sallah lokacin da mutum yake tsaye idan yana sallah hannun shi a kirji yake to dan haka hatta ya kula kullu faqalin makanahu shine ya maida shi kirji kenan wannan ita ce dalilin sabana amma kowanne daga cikinsu idan ka tafi akan ra'ayin shi baka yi kuskure ba amma ni gaskiya na fi gamsuwa da ra'ayin Sheikh Nasiruddin Al-Albani cikin littafin Sifatu Salatin Nabi ba dan wancan ra'ayin bai inganta ba amma dai saboda hankali na ya fi nutsuwa a kan shi na'am
ana iya yin addu'a
ta wani kayan ayyuka ya halatta a yi du'a wa rubuciri a ƙunutul rubuciri kafin a yi ruku'u saboda dama al-ƙunutun kamar yadda za mu ga cewa Imamu Bukhari a cikin littafinsa ya yi babul ƙunuti qabla ruku'i wa ba'da baban da yake magana akan al-ƙunutu kafin ruku'i da bayan to hadisin Abu Huraira wanda ya kawo shi ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza arada an yadku ala ahad aw yadku li ahad danata ba'da ruku'i wa fi riwayatin idza rafa'a ra'sahu min ar-rak'ati al-akhira idza qala sami Allahu liman hamida allahumma ajil walida min al-walid wa salamata min hisham wa ayyash min abi rabi'a wa fi riwayatin wal mustada'afin min al-mu'minin allahumma shidd wa ta'ataka ala mudar wa ja'alaha sinina ka sini yusuf وكان يقول في بعض صلاته في صلاة الفجر اللهم لعن فلانا وفلانا لأحياء العرب فأنزل الله تعالى ليس لك من الأمر شيء وانا حديثنا أبو هريرة يانتوا بعد الركوع أكي حديثنا أنس بن مالك يأتي قبل الركوع يسيرا كافٌ أتفأي ركوع أكي لهك باب لي في إذا أكيد كافٌ ركوع أما لي يوان شمع لما يسنتفع كان بايا عن أقول ركوع أكي نعم abin da yake tabbatar da haddata al-Qur'ani babba abu shi ne yawan muraja kuma kada ka ɗauki abin da ya fi ƙarfinka ka kallaci mustawanka idan safaha rabin safa za ka iya haddacewa ka ɗauke ta a matsayi ita ce taka kada ka kallaci wani zai iya safaha biyu ka ɗauki kaɗan falata a janibi amurka wastajimu fama salla a saka ka mustajimu kada ka yi gaugawa da al'amuranka an ce maka wani ya haddace ƙur'ani cikin wata shida ka ce kai ma sai ka haddace la'alla da kai da shi baiwarku ba ɗaya ba ce wani ya haddace ƙur'ani cikin shekara ɗaya ka ce kai ma sai ka haddace da kai da shi mustawanku ba ɗaya ba ne idan a shekara uku za ka haddace al-Qur'ani wani ya haddace a wata uku ya taya shi murna akwai wanda shi kuma a shekara goma ma zai haddace shi yadda Allah ta'ala bai yi yatsu ɗaya ba tsawon to hakanan bai yi ba ganewar mutane ɗaya wani yana da sauƙin hadda kuma bayan ya haddace tana da sauƙin tabbata a cikin zuciyar shi wani kuma sai ga ya kwana yana yi amma kuma daga ƙarshe in ya tashi ya yi awa ɗaya bai sake karatun nan ba sai ka ji ya manta shi wani yana da tauri wani za a ga yawa allon shi biyawa dubu amma wani lokacin baya haddace shi yake wankiya saboda iya ya yi iya ƙoƙarin shi wani za a ga biyawa ɗari ta gama haddace mai abu wani lokacin biyawa hamsin to iya yanda kai ka kan samu kanka in rabin safaha safa za ka iya haddace idan wato kana da jauda wajen hadda mai kyau kada ka yi famar ka ce ka sauka wannan famar a ce an sauka wanda shi yake kawo mana matsala wajen tafiya gaugawar ka sauka ba ka saukan ba ne ka haddace mai ka tafi da shi na hadda wani za a ga ya sauka a babu zai yi maka izu 5 ba wani ba zai yi maka izu 10 ba amma ga wani da izu 40 zai yi maka izu 30 kaga ai ba za ka hada shi da wanda ya sauka shi wannan mai izu 5 ga mai izu 30 da hadda cikin izu 40 kaga idan ya sauka in ya dawo kawai jare-jaren ne za a yi to shi yasa wajen nanacewa da dagewa wajen karatu din yana da muhimmanci al-imamu bukhari jabal al-hifzi an tambaye shi game da abin da ya shafi maganin naji da kuma rike ba karatu yace shine kasratul muraja yau ne biya karatu yau ne biya karatu kada karatu ba da yawa bane karatu madaidaci yanda zaka fahimta ka gane yafi da yawa wanda ba zaka fahimta ba za ka gane ba Allah ta'ala ya sa mu gane
Allah ya ƙara wa mallam lafiya Allah ya ƙara wa rayuwar mallam Allah ne ne ni ba shi da wani ka lokacin da ta kuma ya zo shi ya waje ba gari ko ku ya waje ba
ba shi kala kala ne ba shi akwai bashin da lokacin saukar shi yayi akwai bashin da lokacin saukar shi bai ba sannan kuma zakar kono ba ta da alaka da bashin da yake kanka idan ya zama to kana da kai hasbi a gidanka ana bin ka cika 50 misali hadan nan in kace zaka saida shi ko jaka goma ba zai yi ba amma da kai da matarka da diyanka guda biyu zaka iya fitar da wannan zakka to za ka fitar da ita ne ba za ka ce ba saboda ana bin ka bashi jika 50 ka tayi maka kadi kadi ka hana wannan zakka ta hudda kai za ka fitar da ita ne idan ya zamanto abincin da za ka ci ne ka tafi ka nemo bashi abincin da ka nemo bashi yanzu ba ka da komi kuma ka nemo abincin da za ka ci bashi wannan ba mu ta akan ka saboda dama zakka ta hudda kai tana wajiba ne akan mutum bayan ya fidda abincin da zai ci na wannan ranar da shi da iyalinsa to abin da ya saura kuma sai a fitar da zakka ta hudda kai amma in ya zama to babu gida da waje dama na cin ma zuwa da aka yi aka ramto to yanzu sai ya zama to in bashin da ya je kanka akwai bashin da yanzu misali irin ma'aikacin gwamnati ya san ƙarshen wata ana waiwayin su yanzu sai ya dace zakar hudda kai za ta kai a 20 da wata za a fitar da ita sai ya zama lokacin bashi da kuɗi kuma gashi ana bin shi bashin jika goma to yanzu yana da san masaniyar cewa nan da kwana 12 shi ma wani alhaji ne to yanzu wannan zai ci bashi ne ya fitar da ita mun gane da kyau amma akwai wanda shi kuma aikin da yake irin maskare ne yake da sauransu can ana bin shi bashi a baya gashi yanzu kuma sallah ta zo bashi da kuɗi a hannu sannan bashi da abinci to zan shi ba zai fitar ba saboda shi ana bin shi bashi a ba kuma aikin faskare da Allah yau ya samu da Allah ba zai samu ba da Allah ya samu kuma su kasa shiryawa da wanda yace a mai faskare din kaga shi da ke shi salar din shi ba na karshen wata bane illa an ya sha Allah ne to sai a ji Allah sha kai illa an sha Allah da shi wannan aya ce mishi na'am
Addu'a
ta ƙarshen kiran sallah ana iya ɗaga hannu addu'a ta ƙarshen kiran sallah to bayan an gama kiran sallah ai da a yi salati na annabi ne bayan an gama salati sai a yi Allahu barba da da'awati ta ba bayan an gama ta za a yi rawtutu billahi rabbar kamar da shehu Sadiq Ibn al-Qayyim cikin littafin Zadul Ma'arif ya da khairul ibad wato ya da nusu sai kuma mutum ya yi addu'a babu laifi mutum ya ɗaga addu'a ya ɗaga hannu a lokacin da yake cikin wannan addu'a babu da yake zai daga hannu na'am na'am akwai sabani ne akan shi dama ai ina ga ba sabani akai yawa na ta ba an ce ma shan ta haramu ne halatta ba sha ta ba ya saboda dokoki na musulunci kamar yadda Allah ta'ala ya ce wa yuharrimu alayhim al-khaba'ith wa la yasawu al-khabith wa at-tayyib wa law a'jabaka kathratu al-khabith tashi kuma masana harkar lafiya ta dan adam sun tabbatar da cewa ta ba ta da cutarwa akwai malamai da dama wanda suka yi bincike akan cutarwa ta ba wanda malamai biyu cikin malamai ba wanda suka yi sabani akan cewa ta ba haramu bace ta ba haramu ce kamar yadda nassosi na shari'a ta musulunci suka tabbatar. A jiya akwai baban majidadin sarki go yawwara ya ce ɗan uwa yana bara addu'a Allah ta'ala ya kara mai lafiya malam Alhaji Mutali wanda yana zuwa tafsiri yau ina ga ka zo shi ba Allah ta'ala ya bashi lafiya Allah ta'ala ya yaye mai abin da yake damuwa da Musa a dukkan yan uwan musulmai waɗanda ba su da lafiya na gida ko na asibiti Allah subhanahu wataala ba su lafiya Allah ta'ala ya sa gafara ne abinda muka yi daidai Allah ta'ala ya ba mu nada akai abinda muka yi kuskure ko tuntuba harshe Allah ya gafarta mana subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Thank you.